daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abun nan yayin da ke Jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar View Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya abun nan kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi, baya ga cewa za ku iya samun mu a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Alhamis 12 ga watan October shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Sarfila Hashim Gumal muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato biyan na safe kenan agogon Ghana. Karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce mayakan kungiyar IS ne da alhakin harin da aka kai kudu maso yammacin jamhuriyar Niger. A jiya Laraba hukumar zaben kasar Kenya ta ce duk mutane 8 din da suka tsaya takarar shugaban kasa a watan Agusta za su sake tsayawa takara a wannan zaben da za a yi. A jiya Laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana Koriya ta Arewa a matsayin matsalar da dole sai an yi maganinta.
To rundunar sojin Najeriya ta ce ta dakile wani harin da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai a garin Gozo da ke jihar Borno inda suka kashe da yawa daga cikin su.
Yace wasu yayin kungiyar Boko Haram da suke kokarin kai hari ga jami'an sojan mu da ke garin Gozo sun ji ba dadi saboda yadda muka yi musu har muka halaka wasu guda 15 daga cikin su.
Masana a fannin dokokin zabe na ci gaba da tsokaci kan janyewar jagoran 'yan adawa Raila Odinga daga zaben shugaban kasar da za a sake a wannan wata na a Kenya.
Ai yanzu ba magana electoral ake ba, ana maganan kotun kololo ne nasu, Supreme Court nasu ne ta bada hukunci a 1 September ta rushe zaben da aka yi na shugaban kasa, kuma ta ce a sake yin zaben a cikin kwana 60.
Muna kuma tafa da shirin domin iyali wanda Grace Alher Abdul za ta gabatar, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce mayakan kungiyar IS ne ke da alhakin harin da aka kai kudu maso yammacin jamhuriyar Niger wanda ya kashe sojojin Amurka hudu. Haka kuma sabbin bayanan da aka samu sun nuna cewa wasu 'yan ƙauyen da aka kai harin sun taka rawa. A jiya Laraba wata mai magana da yawun ma'aikatar Pentagon, Lieutenant Colonel Michelle Bandaza, ta faɗa wa muryar Amurka cewa mayakan IS su ne suka kai harin kwantan bauna kan sojojin Amurka da Niger ranar 4 ga watan Oktoba, wanda kuma ya kashe sojojin Niger hudu. Dakarun Amurka na musamman da ake kira Green Berets sun kammala wani taro da wasu shugabannin ƙauyen kenan suna taka zuwa motocinsu aka kai musu hari, a cewar wani jami'in Amurka wanda ya magana da muryar Amurka kan batun, amma ya nemi a sake sunansa ganin cewa har yanzu ba a kammala binciken ba. Ma'aikatar tsaron Niger ta tabbatar da faruwar musayar wuta a kusa da ƙauyen Tango-Tango da ke yankin Talaberi. Sojojin Niger 8 sun raunta a harin, haka kuma sojojin Amurka 2 su ma sun samu rauni, kuma an ɗauke su zuwa ƙasar Jamus domin kula da lafiyarsu.
A jiya Laraba hukumar zaben ƙasar Kenya ta ce duk mutanen 8 da suka tsaya takarar zaben shugaban ƙasar na watan Agusta waɗanda daga baya kotun kolin ƙasar ta soke za su sake tsayawa a zaben da aka shirya a sake yi a ranar 26 ga watan Oktoba nan. Wata sanarwa daga hukumar zaben da ake kira IEBC ta ce har yanzu sunan ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa Raila Odinga na nan daram a kan ƙuri'ar zaben ta 'yan takara, duk kuwa da sanarwar da ya bayar ta cewa ya janye daga zaben. Dubban masu zanga-zanga sun yi maci a kan titunan jiya Laraba a babban birnin Nairobi kwana guda bayan da Odinga ya sanar da cewa ba zai tsaya zaben ba. Odinga sha nana ta cewa zai kaurace wa zaben ranar 26 ga watan Oktoba idan har hukumar zaben kasar ba ta canja jami'an zabe ba da ya zarga da tafka magudi a zaben da aka gudanar a can baya. Duk da haka hukumar zaben ta ce wasiƙar kadai da ta samu daga Odinga ita ce wacce a cikinta ya bayyana damuwarsa kan tsarin zaben.
A jiya Laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana Koriya ta Arewa a matsayin matsalar da dole sai an yi maganinta, a lokacin da shugaban yake tare da Prime Minister Canada Justin Trudeau a ofishinsa da ke fadar White House. Trump ya ce tabbas zan yi abin da ya dace ga Amurka da kuma abin da ya dace ga duniya baki daya. A halin yanzu kuma ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Ri Yong Ho ya zargi shugaba Trump da shine ya soma kunna wutar tsokanar janyo yaki a yankunan Korea bayan da ya barazana cewa Amerika za ta ruguza Korea ta Arewa idan har ta kai mata hari. Trump da yayi wannan barazana ne a lokacin da yake jawabi a gaban babban taron shugabannin kasashen duniya a zauren Majalisar Dinkin Duniya a watan da ya gabata. A daidai lokacin da shugaban na Amerika ke tunanin amfani da karfin sojojin Korea ta Arewa, sojojin Amerika da Japan da na Korea ta Kudu sun gudanar da wani atisaye don tsoratar da Korea ta Arewa, inda suka yi ta harbin makamai masu linzami daga gabashi da kuma yammacin gabar zirin Korea a ranar Talata shekaran jiya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Gobarar dajin da ake fama da ita a arewacin jihar California ta Amurka ta ci gaba da fadada a jiya Laraba, yayin da iska ke kara rura wutar, abin da ya silastawa jami'ai kwashe mutanen da ke yankin wutar. Masu sashen yanayi sun ce a yau Alhamis za a samu karin iska mai karfi a yankin arewacin California, wanda zai sa duk wani kokarin shawo kan wutar mai curi har guda 22 da ke ci a arewacin birnin San Francisco ya fuskanci wahalar samun nasara. Jami'ai sun ce zuwa yanzu mutane 21 ne suka mutu, wasu kuma sama da 300 an neme su an rasa duk a dalilin gobarar. Layuka wutar lantarki da suka fado na ci gaba da kasancewa akan titunan unguwanni da wutar ta lakume, yayin da 'yan kwana-kwana ke kokarin kashe gobarar. 'Yan sanda sun rufe hanyoyi masu yawa domin hana mutane shiga yankunan da gobarar ta lalata, waɗanda suka hada da Kadada ko kuma hekta 69 a cikin yankuna kananan hukumomi da wasu yankunan jihar.
Daga ƙarshe, ƙasar Turkiyya na neman a dawo da dangantakar da ke tsakaninta da Amurka kamar yadda take a can da, biyo bayan zaman ɗarɗarin da ke tsakanin ƙasashen biyu ƙawaye a ƙungiyar tsaro ta NATO. Da yake jawabi ga gwamnonin lardunan ƙasar a Ankara, Firaministan Turkiyya Binali Yildirim ya ce fatanmu shi ne dangantakar da take tsakaninmu ta dawo kamar yadda take a cikin gaggawa. Turkiyya ba za ta ƙi amfani da tunani ba a lokacin da ake samun saɓani ba. Dangantaka kasashen biyu ta yi rauni biyo bayan kama wani ma'aikacin ofishin jakadancin Amurka, Metin Tupus, wanda ake tuhumarsa da laifin ta'addanci da ke alaka da yunkurin juyin mulkin da bai samu nasara ba a shekarar ta gabata ga shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan. Zaman tankiyar da ya yi sanadiyar kasashen biyu su dakatar da bayar da biza a tsakaninsu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Rundunar sojin Najeriya ta ce ta yi nasarar dakile wani hari da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai a garin Gozo da ke jihar Borno, inda suka kashe wasu daga cikin su tare da kwato wasu manyan makamai. Shugaban rundunar soji ta Operation Lafiya Dole, Manjo General Ibrahim Attahir ne ya bayyana hakan tare da wasu nasarori da suka samu a wani taron manema labarai, kamar yadda ya fara faɗi a farkon rahoton Haruna Dauda biyu.
Boko Haram elements
ya ce wasu 'yan kungiyar Boko Haram da su yi kokarin kai hari ga jami'an sojanmu da ke garin Gozo sun ji ba daɗi saboda yadda muka yi masu, har muka hallaka wasu guda 15 daga cikinsu, muka kuma kwato wasu makamai masu ɗimbin yawa daga hannunsu tare da wata mota kirar pickup wanda aka kafa mata bindiga ilmi kakkaɓo jirgin sama kuma wasu kayayyakin faɗaɗe da dama. Duk yanzu haka mun riga da mun kwato su. Yace mafi yawan aika-aikan waɗannan mahara 'yan kungiyar Boko Haram ɗin yanzu ya karkata zuwa kan fararen hula, wata 'yan gurin hijira da ke samun mafaka a sansanoni daban-daban. Yace akwai sai 'yan kungiyar Boko Haram ɗin guda 10 da suka mika kansu da kansu, yayin da kuma suka samu nasarar kwato wasu 230 daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram ɗin, da kuma suka mika su ga sansanonin 'yan gudun hijira. Mun jana Attahir ce sun samu nasara kuma kashe wasu komandojin Boko Haram guda biyu da ake kira Abdul Kauri da kuma Abubakar Benishir a wani aiki da suka yi ranar 1 ga watan Satumba 2017 a wani ƙauyen Alafa da ke karamar hukumar Bama a jihar Borno. Yace sun kuma harbe wani sanannen komandan 'yan kungiyar Boko Haram ɗin tare da wasu guda biyu wanda suka mutu daga bisani sakamakon arangama da suka yi yi da jami'an sojan su a karamar hukumar Magumari dake jihar Borno. Yace sun kuma kashe wasu ƴan kungiyar Boko Haram din guda biyu akan iyaka tsakanin Najeriya da Kamaru, inda sauran ƴan kungiyar Boko Haram din suka alce. Yace abin takaici a ran 8 ga watan Satumba 2017 an kashe wasu mambobin civilian JTF guda 6 sakamakon wani harin kunyar bakin wake da kai kan wani sansanin ƴan gudun hijira dake garin Gala. Yace sakamakon irin yadda muke ci musu da yawa da cikin ƴan kungiyar Boko Haram din sun tarwatse, wasu kuma da suka samu arcewa suna kokarin shiga sansanin ƴan gudun hijira ne don sajewa da su, amma mun samu nasarar gano guda 18 daga cikin su da ma masu taimaka musu suna nan a hannunmu. Yace rundunar ta kuma kame wanda ake cewa Audu Usman, dan shekaru 20 da haihuwa, wanda kuma ke da nakasa, wato ma'ana gurgu ne, a garin Doron Baga, wanda ke kai ma ƴan kungiyar Boko Haram din bayanai, wanda yace zaga yana hannun su. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kama sa adawa sai bari su so shawa cikin tawa filin daga mamman.
To a gane ma wani labari ne dake da nasaba da wannan, inda bangaren marasa ranjaye a majalisar dokokin kasar ya nemi gwamnati ta yi karin haske dangane da ikrarin da gwamnatin Libya ta yi cewa akwai ƴan kasar Ghana da dama a cikin mayakan ISIS, ko da yake gwamnatin ta ce tana binciken wannan lamari. Daga Accra ga rahoton Ridwanullah Muktar Abbas.
Babban mamban kwamitin majalisar akan harkokin waje Samuel Okudjetu Ablakwa a wurin wani taron manema labarai ya ce Attorney General din kasar Libya ya fito da wani rahoto watan jiya da ke nuna cewa ɗayan Ghana 100 suke sahun gaba na kungiyar mayakan ISIS. Ya ce yin shiru da gwamnati ta yi game da lamarin na da damuwa ainin.
Ghana must take steps to ascertain to what extent.
Ya ce gwamnati ta dau matakan tabbatar da har wani irin matsayi ɗayan Ghana suka kai in har rahoton ya zama tabbatacce, zai yi al'umma wata ƙasa na ɗaukar kansu matsayin ɗayan Ghana. Suna amfani da fasfon Ghana don shi mu ba muna yanke hukunci a wannan taro ba ne, amma muna buƙatar gwamnati ta dau matakai ta duba cikin lamarin nan. Amma fa in a gaskiya rahoton da ofishin Attorney na Libya ya fito da shi ya zama gaskiya da duk mutanen da aka kama suna ikrarin su ɗan Ghana ne cikin hanzari sai an nemi ta.
Ghana's national
security jami'an tsaron Ghana sai mu sayar labarai da takwarorin su na Libya akan yadda aka dauki ɗan Ghana in lalle ɗan Ghana ne da nufin sanin yadda aka yi da su. Sai dai shugaban kwamitin bangaren masu rinjaye Frank Anodon Pre ya ce gwamnati na sani da wannan labari kuma tana gudanar da bincike tare da sa hankali sosai a cikin hurɗar Ghana da ƙasar Libya.
The foreign affairs ministry for that matter, the government, this is not something
a wurin ma'aikatar harkokin waje wato gwamnati kenan, wannan ba wani sabon labari ne ba, gwamnati na sani da shi. Mun yi bincike sosai, abinda ke da muhimmanci shine ma'aikatar na gudanar da bincike don shi a ce wani yayi zargin cewar hukuma na sani amma bata yi komai ba shi anan ko can. Abinda ke da muhimmanci mu faɗa a cikin wasu ababa ne cewar irin wannan rahoto in baka gani ba baka da wani abu da zaka iya cewa. Wani ƙwararren sha'anin tsaro a cibiyar zama lafiyar ƙasa da ƙasa da kuma bada horo ta Kofi Annan, Dr. Kwesi Enin, ya tsangwami marasa rinjaye a majalisar dokoki da tuza tsoro da razana cikin jama'a a dalilin wannan taron manema labarai da ta yi. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To masana na ci gaba da tsokaci kan janyewar da jagoran ƴan adawar Kenya Raila Odinga ya ce yayi daga zaben shugaban ƙasar da za a saki a ƙarshen watan nan. Kuma Ibrahim Abdulaziz ya ji ta bakin wasu daga cikin masanan kan wannan dambarwar siyasa a wannan rahoto da ya hada mana.
Barista Kasim Ganagaidam, masanin harkar zaɓe ne na ƙasa da ƙasa, ya ce akwai hadari game da matakin da Raila Odinga ke son ɗauka. Gaidam, da yanzu ma shine sabon kwamishinan hukumar zaɓe INEC a jihar Adamawa, ya ce matakin na Odinga tamkar neman jan kafa ne
wato abinda shi dan takarar nasa kenan wato shi Rela Odinga din yana dangana da wato kamar section 138 ne na electoral act na su na Kenya wanda yace idan dan takara wanda zai tsaya zabe ya rasu ko kuma ya janye kamar yanda shi yanzu kenan to wannan section din ya bada yanci ma ya ce wato zaben nan ba za a yi ba sai a daga shi tsakanin lokacin da yayi withdrawal din zuwa na kwana 90 kin 90 days kenan saboda a yi fresh election to abinda bai duba bai ban tsaya sun duba ba shine ai yanzu ba magana electoral ake ba ana maganan kotun kololoni nasu supreme court nasu ne ta bada hukunci a 1 September ta rushe zaben da aka yi na shugaban kasa kuma tace a sake yin zaben a cikin kwana 60 to shine yanzu sai aka sa zabe kuma kwana abunan 26 da na wannan wata kaga wato suna kokarin bin umarnin kotun kololon kenan supreme court nasu din kenan shi kuma yanzu su rile Odinga dan suna dangana da wannan section na electoral act wanda hukuncin kotu ya riga ya share shi kuma shi kafin ya ce ya janye ne amma bai rubuta wasiƙa ya ce ya janye ba har yanzu
to koya makomar zaben za ta kasance idan aka yi babu Odinga hai layo ga commissioner zaben Barista Kasim Ganage dam
abin da yake damuwa shine a yi zabe lami lafiya ba wani kashi kashi ba banna ba komai wanda talaka ba zai je kashi kashi a je kashi ba kai ne karatu za dauka shine duk abin da ba za a yi gama lafiya wato bai da
shi ma dai wani masanin Abdullahi Firambe yace ai akwai bukatar yan siyasar Afirka da su dauki darasi daga zaben shekarar 2015 da aka yi a Najeriya
in ka duba yanzu Najeriya ta zama abin ba da misali to ba Goodluck Ebele Jonathan wanda aka ce ya fadi zabe tun ba a gama kidaya ba ma yace shi ya da ya fadi kuma ya yi mu baya to da ya kamata mu a Afirka mu yi kokari mu ga cewa lalle irin waɗannan abubuwa mu yi shimfiɗi mai kyau na shiga zabuka wanda ba za ka iya ba wa dan adawa korfin ma yace zai koka da kai ba
Ibrahim Abdullah Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC yanzu kuma agogo na cewa karfe 1 na dare ne da minti kusan 17 ga Grace Alair Habdu da shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baroki ka tanto huiba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakoncin barista Zannabu Kar Mustafa wanda ya samu lambar yabon majalisar dinkin duniya ta Zansen da ake ba waɗanda suka taka rawar gani wajen tallafawa ƴan gudun hijira Barista Zanna ya samu lambar yabon ne musamman sabili da ilmantar da kananan yara da suka rasa iyayensu sakamakon tashin hankalin kungiyar Boko Haram Makon da ya gabata na nemi sanin matsayin ilimin yaran da makarantarsa take yayewa a jarabawar kasa sai ya bayyana cewa
yaran suka fara da su a shekara 2007 da na sun gama su 36 da nan da suka gama dukka sun samu kware sun ci jarabawan su yanzu muna fatan su je university kuma abinda nake son in gaya miki wannan kuɗin da aka ɗauka aka ban na cewa wannan ɗinnan a kan yaran nan zan ba da Safi University a biya musu duk abin da zai kama a jama duk lokacin da za su yi registration fee flow a cikin wannan kuɗin su jama har su kai yin wasu nan su dama.
A ramin bayani a kan wannan lambar yabo da ka samu.
To, wannan lambar yabo dai ana baiwa duk wanda ke kawo masala zaman lafiya. Da kuma wanda ya tallafa wa ɗan uwansa yadda yake cikin damuwa kamar marayu da kuma mata da yayi da suka yi rasa mijinsu to wannan Allah ya sa yau Allah ya ban ba komai ba daɗin da nake ji yau a waye gari a ce kamar majalisar ɗinkin duniya ita ce da yake babbar kungiya da ta duniya yau a ce ta yaba cewa abin da take yi kai gwarzon su ne to wannan abin ni ya ƙayatar da ni mafi kuma shi ne in aka dudduba suwa suka fara samun wannan abubuwa yau in ya aka duba duniya a ce matar Birmingham America wanda kuma ita ke fak wanda ta fara da farko da ta tsaya zama tsaya na United Nations Mother Commission wannan ta dubara zamu kuma in naka zo kasan Africa sai a ce kamar Mwalimu Julius Nyerere sai ya mutu Tanzania ne ga wannan da irin sunan su da wannan sun yi ƙwaranci da wannan abubuwa ta tallafa wa mutane da kuma yin gaske yin irin gaskata abubuwa da suke so yau a ce a waye gari yau an kai su suna na a ce an kai wannan shi ba abu ne da yake wannan zai ɗau wayansu maganganun kan ƙanana da yake cewa a kai ji wani ne kai ya ne a kai ya ne mai da yin nan mutum ban taɓa yin wani aikin da mutum ya zaman doya ne muka yi na kuma kuma na rabar wannan dinnan suka rigo man da ya wuce ni suka ba na yin haka bari da abin da zan tallafa a kaina ko a nan na fara wannan kuma ni ke gaya niki na ba ni da wani abu a duk duniyar nan ba wani in ba a cikin ne gidi ba ba ni da gida ba ni da kome duk abin da muke da shi a duniya ina cikin ne take to ni ina da fatan cewa duk abin da zan yi kuma duk rayuwa na a nan nan gama to don haka shi ne sa yake to ni da za mu yi mu tallafa a juna mu mu taimaka kan mu a nan yan nan da don karasa har lokacin da Allah zai yi
eh wato barista ka taimaka wajen shiga tsakani har aka samu sakin yan matan sakandaren Chibok da dama a shekara ta 2014
correct
ya kai iya cimma wannan guri kuma yaya zaka iya tallafawa wajen ganin an sako sauran 113 nan da suka rage yanzu a halin yanzu
to wurin fara da nan 113 da suka rage bana
eh
na tsaya inda wannan abin da ya faru a nan in ana magana gaskiya ana magana mutane kamar miliyan 4 suka bar matsayin su wasu sun bar sumbata wasu ba su yi wajen da yayan su suke ba wasu ba su matan su ba wasu ba su da mijin su ba to wannan halin ne ke to kuma wannan abin shi ne ya sa akwai za ki je yau ki je IDP Tanzania za ki je yaro dare ne da tsaron su ba biyar bai ma san sunan babansa ba balle san ma da rufi ya san yarensa ko ya san ma wani addininsa amma yau a zuwa ce a wa'annan halin da nake ake ciki wa'annan yaran da ake zame su sama da 1,000 ya za a kai su yaya za a yi da su to wa'annan abubuwan shi ya fi irin damuwa amma abin da nake nufi wannan duk wani abu da aka fara dole za a fara shi da ɗaya in aka je abin yana farfadawa to mun je na ɗaya an karɓo 21 wallahi ham to in aka je na biyu an samu 82 kin ga duk wannan abubuwan kai kuma ka yana kai ya abu to idan da fatan shi ne a je saura da yake fara abin yana fara da ni sai a je a tafi a bar kowa da kowa za a yi hannu a'a yanzu abu da ake yi a je su fi jin su biyan ya ce da Allah kada ta ba wani a tsakanin wani ko a ce yau in nan ba a yi ba su sayar da mu wannan abubuwan ya fi muhimmanci da a ce yau a mu je da wani sai wani to wannan abun ba bai cikin amana al'adar da biyan immigration nan immigration nan da mun sulhu da biyan sulhu in ana neman sulhu farfadawa ake a sa kowa da kowa to shi ne halin da ake ciki kuma halin da zama jama'a ni da ɗaya ba gwamnati ne ban yi wa aiki ban ma yi wa kowane gwamnati ba aiki da bai ma ce da ina yi ba da ina yi wa gwamnati ne to ina nan ne na kaina to amma wannan ya ga nan da aka yi ana nan ana tattaunawa da dattijiri wannan matan ya fata ita matan nan ta faɗa kuma sun ji yadda layi mamaki ya faɗa to wannan suke ana yi to ba dama kuma wai ba wani abin da yake yi ne ce ya ana yi mun kin ga ba wani abin nan yake kuma kun fada kan kuma an yi da mutum kana yi ana yi.
Eh ka san abin da yasa su ƴan matan Chibok dinnan sai ka ce sun zama alama ce ko kuma ƴan matan Chibok dinnan sun riga sun zama idon duniya.
Kore kore. To, na abin da nake so in ga wannan kinga kamar yanzu a South Africa lokacin da aka yi wannan. Ai ba fara yabawa ba. Sai da Nelson Mandela. Yake na gafartawa. Duban da ya yi mai ya kuma sani da aka yi aka rike ne mai shekara 27 na ya ce ba ni kuma na manta da ya fi aka sai ta gabon ta ku ina son ta baki wani ta baki da ya kuma na wannan wannan abin bai fara faruwa ba duk duniya an ce Boko Haram nan abin nan ne kira ne da sun ne ba ma wanda ya yi sai bude ba ke ce wannan haka za a yi amma ina so in yi hannu idan ba ƙarfi gwiwa da shugaban ƙasa ya je ya ce ne can nan ya ji a musu cewa ina so in yi sulhu da su ya yi nan ababen duk bai faruwa da bai faruwa duk wani abin da wani ya yi bisa ga wannan ya kamata duk in za a yi bayarwa a bai wa shugaban da ya je can ya yi wannan magana domin shi ne ya sanya tijirin abubuwa da ya ce ya faru a kan wannan dinnan aka rufe kunne inda abin da ya faru da akwai abubuwa kyau uku da ya fito a cikin wannan sulhu da aka yi na daya sun fara yi wa Najeriya magana na biyu matan nan an karɓo su da leader a ce da leader wani abu an karɓo da leader wani abu to na uku matan nan duka da suka zo bawon da aka yi lalata da ita.
Barista ya yara sun zo da ba ma da ciki ba har da goyo kuma a ce bawon da aka yi lalata da ita. Kai ma ka san a cikin su akwai waɗanda suka zo da jariri a hannun su.
Inda ɗaya ne da ya faru? Duk wanda muka karɓo da ni wanda wani da ya karɓa duk wanda muka karɓo.
Eh wancan waɗanda kuka karɓo wancan lokacin ko?
Yawwa.
Eh na fahimta eh. To Allah ba da lada ya kuma ba da nasara ya kuma tabbatar da kyakkyawan niyya. Nan kuma za mu sallama da bakon namu barista Zannabukar Mustafa wanda ya samu lambar yabo ta hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya domin ilmantar da kananan yaran da suka rasa iyayensu sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram. Yanzu a madadin sa da kuma Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za a sada sauran ƴan mata 113 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram da dangin su lafiya da alheri.
Kai mata sune duniya sune dadin duniya mata
kuma da lakafin karkare shirin ga wata sanarwa
da aka waye gari masu koya ma ƴaƴan mu daga matan minista matan commissioner matan director matan wasishi su ake kaiwa in ka je makaranta sai ka yi su cikin inuwa ana ba yaro nono ana magana a adashe ana saƙa yara na cikin yaji suna ta wasa suna ta jeje ba koyi ba koya musu kalmi ba.
Mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin Kabir Usman kenan. Ku saurari shirin nagari na kowa a kowace ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku.
Da fatan za ku kasance tare da mu ga Sarfilu Hashim ya dauda labarai a takaice.
To a takaice ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce mayakan kungiyar IS ne ke da alhakin harin da aka kai kudu maso yammacin jamhuriyar Niger wanda ya kashe sojojin Amurka hudu. Haka kuma sabbin bayanan da aka samu sun nuna cewa wasu ƴan ƙauyen da aka kai harin sun taka rawa. A jiya Laraba wata mai magana da yawun ma'aikatar Pentagon Lieutenant Colonel Michelle Bandaza ta faɗa murya Amurka cewa mayakan IS su ne suka kai harin kwantam ɓaunar kan sojojin Amurka da Nijar ranar 4 ga watan Oktoba wanda kuma ya kashe sojojin Nijar 4. A jiya Laraba hukumar zaben kasar Kenya ta ce duk mutane 8 ɗin da suka tsaya takarar shugaban kasa na watan Agusta waɗanda da a baya kotun kolin kasar ta soke za su sake tsayawa a zaben da aka shirya sake yi ranar 26 ga wannan watan na Oktoba.
Masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirin nan baki da wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kina gugun Ghana zamu zo muku dake da wani sabon shiri da izinin Allah. Ina madadin Sarfil Hashim Gumul da ta ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya hada mana shirin sai kuma injiniyan mu Jimmy Dedede ta mana sautukan. Daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai mu ce sai anjima a shirin mu na hantsi idan Allah ya kai mu sunana Mahmud Lalo.